الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكين يبود بوديا سبت بعلا متوقفين تركي مكوا مكومي فندتكين إيكون سادة كدرا وسا ya kaddare mu da ganin wannan lokaci wannan yammaci na asabar daren Lahadi 25 ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 25 ga watan 6 miladiya shekara 2022 amma Allah ya ikon sa da kaddarawarsa ya hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Hukman bin Odi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Janaiz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki yayi masa rahama a ci gaba da bayani ko lissafo abubuwan da shari'a ta hana waɗanda shari'a ta hana a yi a makabarta a yau insha Allah za mu tashi ne inda malam ke cewa as-salatu ila al-qubur lil hadith mutaqaddima anifa yana daga cikin abin da shari'a ta hana a yi a makabarta shine sallah a makabarta ko ai sallah a makabarta ko ai sallah ana fuskantar kabari ko ai sallah ana fuskantar gawa duka wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a ta hana kuma kowani girman sa yana tabbata ne gurgudun manufar da aka nufa wurin yin sallah din ko a makabartan ko ana fuskantar kabari ko kuma ana fuskantar gawar da take gaba wannan ya danganci daga manufa da aka yi da ake nufi da haka to da wannan ne za a san matsayi cewa abin ya kai ga ainihin haramun ne ko ya ma kai ga shirka ko wani abu makamancin haka na gurgudun manufar da aka nufata wurin yin wannan abin da aka yi na sallah ko a makabarta ko kuma ana fuskantar kabari yana daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusallu ila al-qubur kada ku yi sallah kuna fuskanta ainihin kabari ko kuma ainihin kaburruka shine malam yake cewa wa fihi dalili ala tahrimi salah ila al-qabri bi zahir an-nahy wannan cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tusallu ila al-qubur kada ku talla kuna fuskantan kabari ko kaburuka. Sai malai ke cewa a cikin wannan zanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun dalili cewa haramta yin sallah ila al-qabr mutun na fuskantan kabari malaki li zahirun nahi saboda hadin da yazo karara a cikin hadisin cewa kada ai haka malaki cewa wa huwa ikhtiyarun nawawi wannan ma shine abinda Imam an-Nawawi ya zaba ma'ana hukuncin da ya fito da shi kenan a cikin wannan hadisi abinda ya fahimta kenan a wannan hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah mutun fuskantan kabari قال المناوي في فيض القدير امام المناوي اكل كتابه صدا yake cewa fayd al-qadir sharih al-hadith lokacin da yazo zai sharhin wannan hadisi da banzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusallu ila al-qubur kada ku sallah kuna fuskantan makabarta kabari ko ku sallah kuna fuskantan ainihin kaburuka to a wai lokacin da imam manawi yazo sharhin wannan hadisi kamar yadda bayani yake cikin littafin Fayd al-Qadir yake cewa ay mustaqbilina ilaiha abinda ake nufi cewa la tusalli ila al-qubur ba da kada ku sallah kuna fuskantan makabartan ko kuna fuskantan kabari yake lima fihi min ta'zimil bali saboda yin haka da man girmamawa ne wanda ya kai matuka wanda ya wuce abinda shari'a take bukata duk kabarin da aka fuskanta ana sallah ana fuskanta saurin sallah to ana girmama wannan kabarin ne ko wanda ke cikin kabarin fiye da yadda ya kamata a girmama shi ba'ana girmamawa ne wanda yake ya wuce wuri girmamawa ne wanda yake matuka wanda shari'a ba ta yadda da haka ba yake li annahu min martabati al-ma'bud wannan yana daga cikin girma da daraja na abun bauta shine Allah madaukakin sarki yana daga cikin girmansa yana daga cikin daukakarsa a fuskance shi ana sallah amma idan aka zo aka dauki wannan aka yi wa kabari ko aka yi ma wani mamaci to an ba shi girman da ya wuce girmansa an wuce wuri wurin girmama shi ko dai an wuce wuri wurin girmama kabarin ko an wuce wurin girmama wanda ke cikin wannan kabari ne abinda malam yake nufi kenan yake fajama'a ya'ni alhadith bi tamamihi bayna an-nahyi an al-istifaf bi at-ta'zim wa at-ta'zim al-baligh balik yake cewa idan ka dubi wannan hadisi bi tamamihi gaba dayansa idan ka kawo shi gaba daya yake hadisin ya tara ne bayna an-nahyi tsakanin hani an al-istifaf bi at-ta'zim mutum yayi tsakotsako wurin girmama abin da ya kamata ya girmama hadisin yana nuna hani akan haka والتعظيم البليغ da kuma wuce wuri kaiwa matuka wurin girmama wanda bai kamata a girmama shi haka ba ko abinda bai kamata a girmama shi haka ba duka idan ka dubi hadisin ya kunshi wa'annan hani ne guda biyu hani kada ya kasance abinda ya kamata ka girmama baka girmama shi ba kuma kada ka girmama abu fiye da yadda shari'a take a girmama shi bale yake cewa idan ka dubi wannan hadisi gaba dayansa za ga ya kunshi waɗannan abubuwan guda biyu yana tsaburarwa akan a girmama abin da ya kamata a girmama kuma yana tsoratarwa kada a wuce wuri wurin girmama abin da za a girmama kada a dauki girma a ba abin da girmansa bai kai haka nan ba amma duk lokacin da ka fuskanci kamar yadda na faɗa duk lokacin da ka fuskanci kabari kana sallah to ka ba kabarin nan girman da ya wuce shi ka ba shi girman da bai kai wannan bai kai a bashi wannan girman ba saboda a fuskanci abu ana sa'a ana fuskantar saurin ibada wannan girma ne wanda yake Allah ne madaukakin sarki yake da shi kuma shi ya kamata aka dai tashi da shi a lokacin da aka fuskanci kabari ko kuma aka baiwa kabari wannan girman ko wanda yake cikin kabari aka bashi wannan girman to yanzu an wuce wuri ai abin da ba shi ya kamata ai ba ثم قال في موضع آخر قال إذيك تيوى يأفد أكما أولوري كي تيوى فإن ذلك مكروه تيوى ينهك مكروهيني أفسكنت كبريك وأفسكنت مكبرت أنا أسلى كي تيوى وانا مكروهيني فإن قصد إنسان تبرك في الصلاة في تلك البقعة إذن من فهم متنشيني لوكة دي فسكنت كبرم كويدو أما كبرتن ينا سلى manufarsa shine ainihin nimar tabarruki a wannan wurin, a wannan makabartan ko a wannan kabarin, ikilkal buka a wannan wurin, faqad ibtada'a, to wannan yayi abin da ake cewa bid'a fi din a cikin addini, wannan bid'a ne saboda ba a neman tabarruki a wannan wurin, ba wuri bane wanda ake zuwa saboda a nemi tabarruki a wurin sa. Shari'a bata tabbatar da haka ba, shari'a bata je a je makabarta ana neman tabarruki ba, bal ma abin da ke ya dace da makabarta shine su wa'anda suke kwance a cikin makabartan su samu albarkarka ta hanyar yi musu addu'a, dai musu addu'a ta roki Allah madaukakin sarki ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, Allah ya kankare musu kurakuran su, to kaga wa'annan abin da ya dace da wannan wuri ke rayuwa, kuma abin da ya dace da wannan wuri ke da kai ya kamata ka bada gudunmuwa, kai kamata kai addu'a, kai kamata ka rokan musu Allah, Allah madaukakin sarki ya ji kansu, Allah madaukakin sarki ya musu rahama, amma kuma sai ka mai da wurin kuma wuri ne wanda kai zaka je ka nemi albarka a wurin, to kaga ka canza abin kenan, kai wani abu wanda ake cewa bid'a a cikin addini, ba haka shari'a ta tsara ba, shari'a ba ta tsara cewa ka je ka nemi albarka a wurin ba, ka je ka nemi albarka ga waɗanda suke kwanci a wurin ba, bal abinda shari'a take shine ka nemi musu albarka su ta hanyar musu addu'a, ta hanyar rokan musu Allah, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Yace malam ya'zam bihillah, wani bid'a ce ka kirkiro addini wanda Allah madaukakin sarki bai ibada izini akan haka ba, sai malam yake cewa a tin yace fa inna zalika makruh, sai zai nuna maka cewa wal muradu bil karaha tanzida, karaha ta tanzihiyya kenan, ainihin me karaha ne na ainihin me tsarkake abu ma'ana bai kai na ainihin haramun ba. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi sai yake cewa kaza qala ashabuna, yake cewa haka mutanen mu suka ce, haka malaman mu suka ce, walau kila bi tahrimihi, sai Imam an-Nawawi yake cewa tare da cewa haka mutanen mu ke faɗa, haka malaman mu ke faɗa cewa karhancin karhanci ne na tsarkakewa ba karhanci bane na haramun, sai Imam an-Nawawi shi karan kansa sai yake cewa walau kila bi tahrimihi, in ma aka ce karhanci ne na haramci, yake cewa li zahiril hadith, saboda abin da ya bayyana a zahirin hadith, lam yub'at ba ai nisa ba, ma'ana ba a wuce wuri ba, in ma an ce karhancin na haramun ne to ba a wuce wuri ba, aga ya nuna maka cewa lalle muta ainihin mutanen su malaman su dauki cewa wannan karhancin ba na haramci bane, karhanci ne na ainihin mai tsarkakewa kawai, da amma shi Imam an-Nawawi yake cewa to amma idan ma ka dauke shi a matsayin karhanci ne na tahrimi, to wannan har yanzu ne kana da dalili, kana da hujja a cikin hadisin da ya tabbatar da haka, saboda haka baka wuce wuri ba, baka yi nisa ba, kana nan hadisi abinda ka faɗa din hadisin ya kunshi haka. Qala yati wa yukhazu min al-hadith an-nahyu an as-salati fil maqbara, wa yana daga cikin abinda zamu fahimta a cikin wannan hadisin shine hana sallah a makabarta. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana sallah a makabarta saboda yake cewa la tusallu ila al-qubur, kada ku yi sallah kuna fuskanta ainihin makabarta ko kuna fuskantar kabari, yake fa huwa makruhun karahat at-tahrim, yin sallah a wurin a makabarta makaruhi ne, karhancin kuma na haramci, ba na abun haramun ne ka je cikin makabarta ka yi sallah, la sallah na farilla wala sallah na jana'iza, duka waɗannan abubuwan haramun ne an hana, shari'a ba ta yarda da shi ba, yasa ko gawa aka ɗauko to dole ne a je a aje shi inda ba cikin makabartan ba ne a yi masa sallah. Misali idan aka ɗauki gawa, bari mu ɗauki misali da makabartan asibiti, kaga akan yi sallan ne cikin asibiti, kaga bai halatta a ɗauki gawan nan a shiga da shi can cikin makabartan a ce a yi sallah, a ce bai halatta haka, sai dai a yi sallah inda ake sallah, da kaga inda ake sallah na cikin asibiti ne ba cikin makabartan ba, inda ma akwai kyamaki tsakanin sa da me da makabartan, to kaga yin sallah a wurin wannan ba matsala bane, amma in yau za a ce to ai tunda haka ne a ɗauki gawan mana a kai ni can cikin makabartan a yi sallah, to nan haramun ne, shari'a ba ta da wannan ba, an haramta wannan, yana daga cikin abin da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuni a kansa. Ko kuma idan ka bibi makabartan nan nagari, ai kaga idan aka ɗauko gawa ko da can za a yi sallah, ai kaga wajen katangan ake yin sallah ba a shiga da cikin, to da za a ce a ɗauki gawar a shiga da gawar ta cikin makabartan a yi sallah, to zan kuma an yi haramun bi halatta ba. saboda haka shi yasa ake ganin ake yin sallah a waje kafin a shiga cikin makabartar, saboda nan wajen baya cikin makabartar, saboda haka don ayi sallah a wannan wurin ba laifi bane, amma a dauki gawa a shiga can cikin makabartar ayi sallar, to dukkan wannan haramun ne. Sallan ya kushi sallah na farilla ko sallah na nafila da mutum zai yi ko kuma sallar gawa da za a yi, dukkan wannan bai halitta ba, shari'a ba ta yarda da shi ba a yi a cikin makabarta. Sai malam yake cewa wayan bagi an ya'lama anna at-tahrim al-maskub, yake cewa ya kamata kuma mutum ya gano ya fahimci cewa wannan haramcin da aka yi magana a kansa, innama huwa idza lam yuqsad bi istiqbal ta'zim al-qubur, wannan haramcin ma ana magana ne ma idan matsalar bata kai ma'ana an yi sallah a cikin makabartan bane, ko kuma ana fuskantar makabartan aka yi sallah bane, idan matsalar bata kai cewa an yi haka ne saboda girma makabarin ba, ma'ana idan ya kasance manufar ya yi sallah a fuskanci kabari ko a cikin makabartan an yi shi ne saboda a girmama wannan kabarin, to matsalar ma ta yi ƙarfin ma a ce mata haramu ta wuce. Nan kawai ana magana ne kawai kun je kawai ne ko dai rashin sani ko dai ainihin me kuna ganin ba komai bane, a dauki gawa a shigar da shi cikin makabarta, ko ka zo ka kabarta sallah na nafila ko ta farilla a cikin makabarta, ba wai kai bane don ka girma makabarin, ba wai kai bane don ka girma ma wa'annan kaburruka, a'a kai ne kawai saboda kawai kana ganin hakan ba matsala bane, hakan ba laifi bane, to kana ganin haka ne ai iya yin sallah ko ina menene sauran, to wannan shine aka ce to in kai haka shi kai kai haramu, to amma in matsalar ta kai ma cewa kai ne don ka girma makabarin, to wannan ma matsalar ta kai karfin a ce mata haramu ta wuce nan, sai malam ke cewa wa illa fa huwa shirk, idan ba haka ba to wannan ainihin ne shirka ne. Me yake nufi da haka? Kasan shi yace innama an ya'lama anna at-tahrim al-madhkur innama huwa idza lam yuqsad bistikbal ta'zim al-qubur, idan ba manufar bane a girmama kabarin da aka fuskanta ko makabartar da aka yi sallah a ciki, shi yasa ake cewa wa illa, idan ko ba haka ba menene ba haka ba, idan an yi ne don a girmama kabarin, idan an yi ne don a girmama wa'annan kaburukan da suke cikin makabartan kan, sai malam yake cewa fa huwa shirk, to wannan ma ya kai ga matsayin shirka gaba daya, ba ma matsayin haramun bane, ya wuce haramun ya kai ga matsayin shirka. Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shirka, saboda haka da yawa za ka ga wa'in suna yin haka, su yi zo wurin kabari su fuskanci kabari su sallah ko su yi tawafi ko su yi wani abu makamancin haka, kuma me manufan su din haka? Saboda girmama walau girmama kabarin ko kuma girmama wanda ke cikin kabarin, wannan nau'i ne na shirka, wannan nau'i ne na abin da yake shirka ne, ya ma fi ƙarfin a ce masa haram. Na'am, muna magana ne da yake cewa wayan bagi an ya'lama anna at-tahrim madhkur, cewa wannan haramcin da ake magana cewa haramun ne a yi sallah a makabarta ko haramun ne a fuskanci kabari a yi sallah, yake cewa innama huwa idza lam yuqsad bi istiqbali ta'zim al-qubur, idan ba manufan fuskantar makabartan ko fuskantar kabari shine girma makabarin ba, to a wannan lokacin yake haramun ne fuskantar kabarin, amma idan matsalar ta kai cewa an fuskanci kabarin ne don a girmama kabarin ko a girmama wanda ke cikin kabarin, shi yasa aka fuskanci kabarin ana sallah ake sallah, to fa huwa shirk, malam yake cewa wannan ya zama ya kai matsayin shirka, Allah madaukakin sarki ya kare mu. Malam yake kawai shehu aliyu kari a cikin littafin sa wanda ake cewa milqat, yake cewa a juz'i na biyu shahi na 372 yake cewa fi sharhi li hadha al hadith, a lokacin da yake sharhin wannan hadisin na cewa la tusallu ila al qubur, kada ku yi sallah kuna fuskantar kabari ko ainihin kaburruka, a lokacin da yazo yana sharhin wannan hadisi yake cewa walau kana hadha ta'zimu haqiqatan li qabri wa li sahibi, idan ya kasance wannan girmama wanda aka yi an fuskanci kabarin saboda a girmama kabarin ne, ko an fuskanci kabarin saboda a fuska a girmama wanda ke cikin kabarin ne gaba daya, yace la kufru mu'zam, da ainihin kafirci ne wanda yake babba kwarai da gaske. wannan ma sai zama kafirci ne babba, ma'ana kafircin ba ko dan karamin kafirci bane, babban kafirci yace fa tashabbuhu bihi makruh. Saboda haka tashabbuhi da shi yin abu makamancin haka, ma'ana ai sallah a fuskanci kabarin ko ana fuskantar makabartan amma ba da niyyar cewa girma makabarin ko girma ma ainihin makabartan ba, yake cewa wannan makruh ne, abu ne wanda ba a so, ko da ba ai da niyyar girmama ba kake, yake wayan ba bai an ya kuna karahatu sahari, kuma shi ma karhancin kamata ya kasance karhanci ne na ainihin haramci, ma'ana shi ma haramci shi dai wanda ya fuskanci makabartan ko kabarin saboda girmamawa ga matsayinsa, wannan shirka ne. Ko saboda haka duk wani abin da ya kama da haka ya kamata a nisance shi, saboda shi ma makaruhi ne, karhancin ma na haramci. Sai malam yake cewa bi ma'anahu bal aula ne, yana daga cikin abin da ke daukan wannan ma'ana na cewa karhancin haramun ne, ko ma ka ce ma shi ya yi dacewa da zamowa haramun ma. Sai yake cewa aljanazatu mawdu'a, irin gawa da ake sanya a gaba, irin an sanya shi a gaba ake bayan an gama sallah sai a yi masa sallah. Ana sallah misali ana sallan farilla ko ana sallan nafila ne, amma kuma gawar tana gaba da niyyar cewa idan aka gama sallar sai a yi wa gawar sallah. Da yawa kamar yadda yake faruwa a wurin turare, balma a Saudiya ya fi faruwa haka, kusan ma musamman ban sani ban lokacin aikin hajji ne ko kullum ne ban sani ba, sai yana da wuya ma a yi wata sallah ba a yi sallar gawa ba. Duk sanda aka yi sallar asuba sai a yi sallar gawa, haka sallar azhar, haka sallar la'asar, haka magariba, haka isha'i, kowane sallah sai a yi walau gawa guda ko kuma gawawaki daban-daban, sani ba ko a lokacin aikin hajji hakan ke faruwa ko kuma kowane lokaci. To shine malam yake cewa su yana daga cikin abin da ke daukan wannan ma'ana, bal ma a ce ma ya fi cincinta da haka din cewa haramun ne, shine wannan irin gawa da ake ajiyewa a gaba. Ka san aka ajiye shi a gaba ba da niyyar cewa ana sallah ana fuskantar shi saboda girmama shi ba, balki lama an ajiye shi ne saboda da zarar an gama sallan farilla sai a yi ba gawar sallah. To shi malam yake cewa to wannan ma yana shiga ciki, bal ma shi ya fi dacewa ya shiga cikin cewa ya ɗauki karhanci ko na haramu. To shi ne malam yake cewa wa huwa min mabtuliya bihi ahlu makka, wannan yana daga cikin abin da aka jarabci mutanen makka da shi. Malam yana ganin bai dace a ce ana yin haka ba, amma kuma saboda gawacin a lokacin da ake kawo su ba gefe ake aje su ba, bal ma ga liman ne ga gawacin can gaba, ana sallama sallah shikenan sai a yi sanarwa kuma cewa a tashi a yi wa gawar sallah. Ba kama a ce a zo da gawan ba ne bayan an zo da gawan liman na gaba, gawan na can kila nan baranda haka, bayan an gama sallah an sallame sallah sai a dauko gawan a kawo gaban liman ba, a su ma yadda suke da an kawo gawakin ko an kawo gawan nan gaba ake sunya su, ga liman nan ga gawaki can gaba haka. Shi yasa malam yake cewa wannan yana daga cikin abin da aka jarabci mutanen Makka da shi, da shi yana ganin cewa ainihin ne hakan bai dace ba, hakan ainihin haramun ne. La'alla su fatawadda malaman Makka suke bada suna ganin kila wannan ba komai ba ne, shi yasa ba su hada ba, don na tabbatar da cewa in sun fahimci abin yadda shi ma malam ya fahimce shi a nan cewa haramun ne haka, ba za su ba yadda a yi ba, ba za su ba da dama a yi ba. La'alla su fahimtar su hakan ba komai ba ne, tun da dai ba wai ana fuskantarsa ba ne da niyyar girmama shi, da niyyar ba shi wata daraja na musamman, wala Allah haka shi yasa su ba su soke shi cewa wani abu ne yasa ba su hana ba. Amma shi malam yana ishara ne a nan cewa wannan ma shi yana ganin bai dace ba, shi yasa kaga yi amfani da wannan kalma cewa huwa min maktuliya bihi ahlu makka, yana daga cikin abin da aka jarabci mutanen makka da shi. Yace haythu yad'una aljanaza inda alka'aba, yace cewa yadda suke sanya ainihin gawa a wurin ainihin ka'aba, sun mai taqbiluna ilaiha, kuma idan za a yi sallah hatta shi liman yana fuskantar wannan gawan, kaga bai ba. Saboda shi ko dai in ma a wurin ka'aba ne, ko dai a aje shi kai tsaye gaban liman, ko ka a aje shi kai tsaye gaban liman, to duk dai inda aka aje shi kaga dai mutane na fuskantar shi. Saboda duk lokacin da aka zo aka aje shi, misalin ga Ka'aba nan sai aka aje shi nan,
ko aka aje shi nan ko aka aje shi nan ko aka aje shi duk inda aka aje shi kaga dai mutane za su ta fuskantar su kaddara shi liman yana nan ne yana fuskantar amma kuma sai aka aje ga wannan to kaga su mutane da suke nan su me za su fuskanta kaga dai har yau ga wanda za su fuskanta ke kaga ke cewa yana daga cikin abin da aka jarrace da shi wanda shi yana ganin cewa bai dace kan haka ba walallah kuma suna ganin cewa wannan ba komai bane yasa ba su hana ba wallahu alam sai abu na gaba daga cikin abubuwan da aka hana ayi a makabarta ko ayi a wurin kabari malai yake as-salatu indaha walau biduni istiqbal yace hatta salla ma a inda kabari yake walallah a makabarta ne na gaba daya ko kuma a'a kana salla ga kabari gini to shi ma duka yana daga cikin abin da aka hana malai yake cewa walau biduni istiqbal koda ko ba a fuskanci kabarin ba matsalar ba wai sai in ka fuskanci kabarin ba don duk maganar da muke dazu ana maganar ne ga kana salla ga gawa tsakaninka da alkibla ake magana to wannan haramun ne bai dace ba shine malam ya kawo ga matsala din cewa yanzu yana daga cikin abin da aka hana yana daga cikin abin da bai dace ba kuma shine ayi salla inda kabari yake koda ku ba a fuskanci kabarin ba koda kabarin yana gihi da kai ne yana damanka ne yana hagunka ne bal ma ko yana bayanka ne in dai akwai kabari a wurin to bai dace ba ayi sallah a wurin malai ce wa fihi ahadi a daga akwai hadisi wa'anda suke tabbatar da haka suke nuna haka bai dace ba suke nuna haka a shari'a ta yi hani akan haka malai ce al-awwal hadisi na harku ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hamam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan kasa ko ina gaba daya wurin sallah ne za a yi sallah a wurin sai makabarta da kuma hammam dakin wanka ke nan ba a yi sallah a wurin da sauran waɗansu wurare da waɗansu hadisai suka kawo cewa me kada a yi sallah a wurin kuma hali shahidi abinda muke son fanta nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa al-maqbarata wal hammama sai ainihin me makabarta da kuma ainihin dakin wanka to nan ba a yin sallah a wurin kaga hadisin ya nuna tsarrake ne cewa me ba a sallah a makabarta ana inda mene ina ne makabarta shine inda kabari yake akrajahu ashabu sunan al-arba illa an-nisa nasa'i masu ashabu sunan guda hudu duk sun fito da wannan hadisi ne banda Imam an-Nasa'i wa ghairihim wa an kuma wa inda ba daga cikin ashabu sunan din ba sun fito da hadisin bi sanadi sahih da sanadi wanda yake sahih ala shafi shaykhain a sharadin Buhari da Muslim kama qala al-Hakim wa wafaqa az-Zahabi kama yadda Imam Hakim ya fada Imam az-Zahabi shi ma ya muwafaka da shi akan haka wa illa bil irsal malai yake cewa amma akwai waɗanda suke ganin hadisin na da illa kasancewar sa ainihin mursal ne cewa hadisin mursal ne saboda haka wani illa ne da zai rauna na hadisi amma shi malai sai yake cewa walaysa bi shay wannan irsalin nasa ba komai bane ba zai illa ta hadisin ba zai kai matsayin da za a ci ba za a yi hujja da hadisin ba yace walau sulima bihi koda ma an sallama yace fa qad jaa min tariqi ukhra salima min al irsal yake cewa hadisin ya zo a wani hanya wanda yake ya kubuta daga wannan irsal din ma'ana ka dara mu dauka yake cewa mun yadda hadisin mursal ne ta wannan ruwaya ta wannan huskar yake cewa duk da haka ai ya zo ta wata huska wanda yake babu wannan irsal a ciki ya kubuta daga wannan irsal hadisi ne wanda yake ainihin me tabbatacci wa hiya ala sharti muslim ala sharti muslim kuma ya zo akan sharti muslim وقد فصلت القول في ذلك ما لن كتوا ناي بياني دلا دلا دنگني ده هكا دنگني ده wannan hadisi a cikin littafin sa wanda ake cewa samarul al-mustafa a cikin littafin sa yayi bayani dangane da bayani dalla dalla akan wannan hadisin akan tabbatuwar wannan hadisin cewa hadisin tabbataccen hadisi ne wanda za a iya kawo hujja da shi fil mabahath as-sadis min as-salah a cikin ainihin mabahathi na shida a cikin littafin babu salat ke yayi bayani an yi akan haka to ga hadisi na harko kenan da malai ya kawo wanda ke tabbatar da cewa sallah da aka hana a mutum ya fuskanci kabari ko makabarta ba ya shafi cewa ya fuskance shi bane kawai a bal koda ba yana fuskantar makabartan bane, ba yana fuskantar kabarin bane, shi ma in dai akwai kabari a wurin, to an hana gaba daya, haramun ne a yi sallah a wannan wuri. Asani an Anas, malam ce hadisi na biyu, shi kuma hadisi ne na Anas, anan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an salati bainal qubur, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah tsakankanin bainal qubur, tsakanin kaburruka, kazo tsakanin kabari da kabari, irin dan tsakanin da ake bari sai kazo kai sallah a wurin. Kaga wannan min babil aulama, don dai a makabarta ne zaka zo tsakanin kabari da kabari, yana da wuya ma ba ka fuskanci wani kabarin bane a gaba. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Qali suke cewa fil mujma, a cikin littafin sa al-mujma a juz'i na 27 yake cewa rawahu al-bazzar wa rijaluhu rijal sahih, yake imamu bazzar ya fito da shi mazaji hadisin hadisi ne wanda yake ainihin mazaji ne na sahihi. Qultu sai nace wa rawahu ibn arabi fi mujma'ihi, ibn arabi shi ma ya rawaiti ya fito da hadisin a cikin majma'in sa juz'i na 235. Haka imamu tabrani a cikin ausat shi ma ya fito da shi juz'i na 280. Ziya'ul maqdisi shi ma ya fito da shi a cikin littafin sa al-ahadith al-mukhtara, ya fito da shi juz'i na 79. Wa zadu, amma a wa'annan ruwan gaba daya, a wa'annan littafin za ka ga an ƙari cewa ala alal janayi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani naha an salati bainal qubur, sai cewa alal janayi ya hana a yi sallah tsakankanin ainihin kabari da kabari, ma'ana idan za a yi gawa sallah. Sun yi ƙari wannan, sun zo da wannan ƙarin a cikin wannan littattafan da muka ambata da baya. To amma dai abun fahimta nan, a wasu riwayoyin ban zo da wannan ƙarin ba, wannan zai nuna cewa ya shafi duk kowane irin sallah ne, ba wai ya takaitu ba ne a kan sallar gawa kawai, cewa a hatta kowane irin sallah, bal sallar nafila da za ka yi ko kuma sallar farilla da za ka yi, in dai tsakanin kabari da kabari ne ko a makabarta ne, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan. Baccan duk hadisin da muka karanta cewa ba a sallah a cikin makabarta, duk ya shafi wannan, ya kunshi wannan, ba a yin akan haka. Saboda haka wannan ƙari da aka yi cewa al-jana'iz baya nuna cewa an ɗebe wani sallah wanda ba sallar gawa ba, a'a bal kowane irin sallah, da sallar gawa da sallar da ba ta gawa ba, duk ta shiga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tsakanin kabari da kabari ka zo kai sallah a wurin. Wannan haramun ne kamar yadda muka yi bayani a baya. Asali malam yake cewa abu na uku, ma'ana hadisi na uku, an ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, an samu daga ibn Umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha quburan, ga Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sanya wani abu daga cikin sallolin ku, kuna salloli na farilla, kuna salloli na nafilfiri, da dai sauran salloli da yawa da kuke yi, sai manzo Allah ya jawo hankalin cewa ku samu wani abu daga cikin wa'annan sallolin ku sanya su a cikin gidajenku, ku sanya su a cikin ɗakunanku. Kada ya kasance ma'ana manzo Allah ya hane mu, kada mu kasance in kaga mutum na sallah shi dai kawai sai a masallaci kawai, ba da lokacin da zai wata sallah a cikin ɗakinsa, a cikin gidansa. To manzo Allah ya hana wannan, yake cewa a'a kada ku yi haka, na ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha quburan, ku riki wani abu daga cikin sallolin ku, ku sanya wani abu daga cikin sallolin ku da kuke yi a cikin gidajenku, a cikin ɗakunanku, kada ku sanya shi, kada ku maida shi, kada ku maida ɗakunanku, kada ku maida gidajenku kuburan, ma'ana makabarta. Me wannan ke nufi? Ma'ana makabarta ce, ba a sallah a wurin. Kada ku maida sallolin ka ɗakunanku su zama ainihin makabarta, kada ku maida gidajenku su zama makabarta, saboda makabarta aka san cewa ba a sallah, makabarta ne aka sani cewa shari'a ta yi hana a yi sallah a ciki. To kai kada ka maida ɗakinka haka, kada maida gidanka haka, duk yadda za ka mamatsa, duk yadda za ka yi ƙoƙari a lungu ɗaya na ɗakin ka samu inda mai za ka bari, inda za a yi ta sallah. Saboda haka hatta a wurin jere da za a yi, wurin sa gado da za a yi, a yi ƙoƙari a lura da wannan, a san inda za a sa, ko kuma a baranda, ko kuma a falo, duk daidai in dai gidan ne dai gaba ɗaya, a dai samu wani wuri a cikin gida a yi ta sallah. In ɗakin can cikin ɗakin bai yiwuwa ba a samu wuri ba, to a zo ga falo, in ma a falo ko a baranda, a dai gida a dai samu inda ake sallah. kada ka mai da gidanka gaba daya baka sallar aure ah ka sanya shi bal ma ai sallar nafila ma a cikin gida ma ya bila da bisa ga wanda za a yi ta musallaci kaga amma idan muka bibi yadda muke galibin mu muna wasa da wannan ainihin sunnar ba ma kulawa da shi to da yawa za ka komai da abinda muke yi sai gane a musallaci muke na sallolin mu musamman ma ainihin shafa'i da witri za ka ga galibi a musallaci za ka ga ainihin ne ana yi na'am yin sa bayan sallar isha'i dan ta ji wannan ba komai bane bal ma mun zo Allah ya umurci mu ka bi Hurairah da cewa yayi haka to amma ana son dai in dai zaka samu dama ka kasance irin waɗannan sallolin ka yi kokari kai mintini biyu da zaka yi kai ta yin su a gida yana da kyau kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimake mu malai ya akhrajahu al-Buhari Imam Buhari ya fito da wannan hadisi juz'i na dai shahi na 420 Imam Muslim juz'i na biyu shahi na 187 Imam Ahmad lamban hadisi na 4511 da kuma lamban hadisi na 4653 da lamban hadisi na 6645 duk sun fito da wannan ainihin hadisi a cikin wannan lambobin Imam Ahmad wannan hadisi na uku kenan wanda ke tabbatar mana da cewa lallai ba a sallah a makabarta saboda kararre ne yake ya fito kararra tunda manzo Allah yake wala tattaqiruha kuburan kada ku mai da gidajen ku kasance makabarta don saboda me saboda ba a sallah a makabarta arabi malai yake cewa hadisi na hudu lokaci yayi okay to shikenan alaikum na eh to ai wannan ai ba na tsammanin haka tunda ka zaka ba wannan hukuncin cewa inda aka yi din makabarta ne kaga shi ba cikin makabarta bane ai da kuma mu yi bayani sanan mun ga misali da masalla da makabartan abin nan asibiti cewa in ka bibi inda ake sallan gawa din nan kaga wurin nan ba za a ce maka makabarta ba wannan cikin asibiti ne tunda ma akwai abin da ya tare tsakani akwai katanga kaga wannan bai cikin makabarta ba ma inda za a dauki gawa ne a je can ciki a ce a yi sallah ko mu je sallan nafila to wannan aibin haram ne to haka ma nan ma in dai wajen inda aka kebe a matsayin makabarta ne to wannan baya shiga ciki akan haka tunda tsakaninka da kabarin akwai shamaki akwai katanga amma inda zaka haye cikin katangan ka shiga ciki gaga duk inda ka tsaya kai sallah a cikin haram amma in dai a waje ne wannan bai tafi shi insha Allah abin da muka fada daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada ba mu cikin aiki da shi kuskuren mu kai kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bita gane da mu ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon buki mata marasa lafiya su kuma Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya wanda suka riga mu nan gaskiya Allah ya cikin su Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ci mu kuma su mu kuma ka sa mu kyakkyawan sarki shugabannin mu Allah ya shirya da su Allah ya tsora mu ka daura su akan hanya na dideciya subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh